الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 1 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da ɗan tambayoyi tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene matsayin tashi kai tsaye a duk lokacin da aka salamce daga sallah ta farilla ba tare da yin zikirin da aka sunnanta mana yin haka tuzartar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce don haka baya dacewa ga mu'mini a duk lokacin da ya sallaci sallah ta farilla kai tsaye ya tashi ya shiga sha'aninsa ba tare da zawwa da waɗannan azkar ba amma idan wata bukata ta gujiro masa ba laifi yakan iya tashi ba tare da yayi wannan azkar ba waɗannan azkar abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace a kansu wanda farko dai idan ya salamci yana cewa astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنن سيا يتسبيه 33 تحميد 33 تكبير 33 أتقيتي سيتي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سيا يتلاتن دعوك سنن يتي والحمد لله والحمد لله والحمد لله sai yayi 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai yayi 33 na darin sai ya cike shi da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan dai daga cikin nau'ikan tasbihin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi a bayan sallah wanda bayani ya gabata in ma yi subhanallahi 33 والحمد لله 33 الله اكبر 33 نادرين سي يكي شي دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كو كما يي سبحان الله 33 والحمد لله 33 na ɗarin sai ya ce Allahu Akbar 34 kenan ba tare da cikewa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nau'i na uku yana cewa subhanallah subhanallah 11 walhamdulillah walhamdulillah 11 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 11. Nau'i na hudu subhanallah 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 10 walhamdulillah 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 10 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar 10. Nau'i na biyar shine subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 25. To wannan shine tasbihin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Bayan haka kuma yana karanta ayatul kursi har ma ya kwadaitar da mu akan haka. Duk mutumin da ke karanta ayatul kursi bayan sallah ta farilla, manzon Allah yace ba abinda zai hana shi shiga aljanna a gobe kiyama face mutuwa. Ma'ana babu abinda zai sha makance tsakanin shi da shiga aljanna illa mutuwa. Na'am. To dan haka irin waɗannan azkar su ne ake kiran su addu'a, amma ana kiran su du'a'ul ibada. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana mumini bai dace ba da zaran ya salamce daga sallah ta farilla ya tashi ya shiga sha'aninsa ba tare da yayi waɗannan azkar ba. Amma in wata bukata ta bujiro ba laifi kakan iya tashi ba tare da kayi su ba, domin hadisi ya inganta an gama sallah ta la'asar kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya salamce sai ya tashi ya ringa ƙetara wuyan jama'a manzon Allah ya shiga gidan shi da sauri, hankalin sahabbai duk sai ya tashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama bukatunsa sai ya fito sai ya ga hankalin jama'arsa a tashi. Sai manzon Allah yake cewa kar ku damu, wani zinare ne na sadaka. Manzon Allah yace na tuna, don haka naje nayi umarnin a raba shi ga waɗanda suka cancanta, ba na son na bari ya kai gobe. An gane ku? Gaugawa a cikin aiki na alkhairi. Iya abin da yasa manzon Allah ya tashi kai tsaye yana salamcewa daga sallar la'asar ya shiga cikin gida, wannan zinare ne na sadaka da aka kawo na zakka. Manzon Allah ya je ya umarnin maza a dauka a ba waɗanda suka cancanta. To dan haka anan kaga kai tsaye ya tashi ba tare da yayi wannan azkar din ba. To dan haka malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna halacci in wata bukata ta bujiro maka kana salamcewa daga sallah kai tsaye zaka iya tashi ka shiga bukatunka ba tare da yin waɗannan azkar ba, kuma ba laifi kana tafiya ma kuma kana yin su. Sannan kuma anan abinda muke so mu gane kenan barin su yau da gobe mutun ya tuzartar da su wannan baya dacewa baya halatta, saboda ka'ida malamai suka ce duk mutumin da kaga yana tuzartar da sunna to nan gaba zai tuzartar da abinda Allah ya wajabta masa. Don haka mazan jiya duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi in dai suka fahimci bai kebanta da shi ba, ba ruwansu da cewa farilla ne ko ba farilla ba ne ba, duk abin da ya tabbata a shari'a to fama suke sunace a kansa. Don haka haka ake bukatar mazan yau su yi koyi da mazan jiya. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa menene matsayin bayan sallah ta farilla mutum ya daga hannunsa ya yi addu'a? To wannan dai kariya ce bayan bugu. In dai du'a'ul mas'ala ce wadda zaka roki Allah, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, mahallin da ya dace kai wannan addu'a kana cikin sallah kafin ka salamci, ba sai bayan ka salamci ba ka daga hannuwanka kana addu'a ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. A lokacin da kake cikin sallah ake bukatar dukkan waɗannan bukatu naka ka bujiro su zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa bawa idan ya kabbara sallah to ya tabbatar da cewa Ubangijinsa subhanahu wata'ala na fuskantar shi, kuma ganawa yace ganawa ce yake ta musamman da Ubangijinsa subhanahu wata'ala, wanda kamar yanda hadisi ya inganta a cikin Sahihul Bukhari Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa Ubangiji ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al. Ubangiji ta'ala ya ce na kasa sallah kashi biyu tsakanina da bawana, na ga bawana duk abin da ya ruka Ubangiji ta'ala ya ce zan dauka na bashi. Abinda ake nihi da as-sala anan ana nihi suratul fatiha. Don haka sai manzon Allah ya ce idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, Ubangiji ta'ala sai ya ce hamidani abdi, bawana ya gode mu. Idan bawa ya ce ar-rahmanir rahim, Ubangiji ta'ala sai ya ce asna alayya abdi, bawana ya kyautata yabo a kaina. Idan ya ce maliki yawmiddin, Ubangiji ta'ala sai ya ce majjadani abdi, bawana ya girmama ni. Idan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ubangiji ta'ala sai ya ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, wannan tsakanina da bawana ne, na ga bawana duk abin da ya roka. Domin ibada haƙƙi ne keɓantacce na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ka ce iyyaka na'budu, kenan wannan gaba ta farko haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, da kai kadai muke neman taimako, ba ma neman taimakon kowa, wannan naka ne na bawa, kai ne kasashe gajiyayye wanda baka iya kulla ma kanka wata tsiya, wanda baka da wata mafaka illa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ubangiji ta'ala sai ya ce hadha baini wa baina abdi, wannan tsakanina da bawana ne, sai ce wali abdi ma sa'al, na ga bawana abin da ya roka, ma'ana agajin da ya nema Ubangiji ta'ala ya ce zan bashi. Idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Ubangiji ta'ala sai ya ce hadha li abdi wali abdi ma sa'al, wannan na bawana ne, na ga bawana abin da ya roka, na cewa in tabbatar da shi akan tafarki madaidaici, tafarkin wanda na jaddada ni'imata a kansu, ba tafarkin wanda na musu fushi, kuma ba tafarkin batattu ba, su ne ɗan mushau. To don haka kasancewar wannan ganawa ce kake da Ubangijinka subhanahu wa ta'ala. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce mana kusan da cewa an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada, sai ya ce fa amman ruku'u fa azimu fihi rabb, a ruku'u manzon Allah ya ce ku girmama Ubangijinku, sai ya ce wa amman sujud sanadi sujada fajtahidu fi du'a, manzon Allah ya ce ku yi kokarin addu'a, fa qaminun an yustajaba lakum, ya cancanta a karba muku addu'o'inku da kuka yi a cikin sujada. Har ma a wani hadisi na daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu inda bawa yafi kusa da Ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake ƙasa. Manzon Allah ya ce don haka ku yi kokari ku roki Ubangijinku. Kaga duk wata addu'a ta ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, inda tafi dacewa lokacin da ka kai goshinka ƙasa a cikin sujada. Sannan mahalli na biyu shine lokacin da kai tahiyya ta ƙarshe, kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka nemi tsari dangane da waɗannan abubuwa hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari da su. To abin da ya dace anan sai ka zaɓi addu'ar da tafi ƙayatar da kai da duk abin da kake roƙo zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala na alkhairun duniya da lahira, a wannan lokaci sai ka bujiro su kafin ka salamci. Don haka duk wata addu'a wadda ake kiranta du'a'ul mas'ala, na ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, wannan lokacin da kake cikin sallah kafin ka salamce, nan ake buƙatar ka bujiro da buƙatunka, domin ganawa ce kake da Ubangijinka wanda kowa da komai a hannunsa yake. An gane ku, walillahi al-masalul a'la. Kamar yanzu misali, sai ganawar wannan ta katse, sannan kasancewar zaka ce ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, don haka lokacin da kake ganawa da shi a wannan lokaci zaka bujiro da bukatunka. Amma idan aka salamce daga sallah babu wata addu'a illa du'a ul ibada, waɗannan zikiri da muka ambata a ɗanzu waɗannan su ne ake yi bayan salamcewa daga sallah, kuma sunansu addu'a. Amma du'a'ul mas'ala ba mahallinta bane ba a nan. Don haka malamai suka kilga cewa yana daga cikin bid'a a duk lokacin da mutum ya salamce daga sallah ta farilla ya daga hannunsa yayi addu'a, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, wannan bai ya dacewa. A duk sallah ta farilla ka daga hannunka sai kai du'a'ul mas'ala, wannan ƙari ne a cikin addini. Wai ba ma maganar jam'i ba, kai kadai bai ya dacewa a duk bayan sallah ta farilla kace sai ka daga hannu kai addu'a. An gane ku, cikin sallah ake buƙatar ka bujiro da waɗannan buƙatun naka. In an salamce du'a'ul ibada kadai ake buƙatar kai. Amma ba laifi wani lokaci buƙata ta bujiro ka, baka roki ba waɗannan buƙatu naka a cikin sallah, ba laifi ka salamce daga sallah ta farilla, kakan iya yi. Kenan anan abinda muke so mu gane, ka nace ka ce duk bayan sallah ta farilla sai kai, to wannan shine baya dacewa. Amma an yi ka tari kai saboda wasu buƙatu naka da suka bujiro, to wannan ba laifi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin baban da ke bayani game da wato shine karhancin gurin mutuwa. Saboda wato wani tsanani da ya samu bawa, kamar yadda malam ya ce babu karahati tamanni da maut bi sababi gurin nazala bi, sai ya ce wala ba asabihi li khawfil fitnati fid din, ba laifi mutum yakan iya roƙon Allah ya kashe shi amma sabjin domin jin tsoron wata fitina a cikin addini. Idan kana tsoron wata guguwa za ta iya yin gaba da kai ta zamar da kai daga kan wannan tafarki madaidaici saboda fitintunu waɗanda suka damu al'umma, to ba laifi kakan iya addu'ar cewa Allah ya karɓi rayuwarka, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. To amma idan sababin wani tsanani ne da ya same ka, to a nan malam ya ce an karhanta gurin mutuwa, mutum ya yi addu'ar cewa Allah ya kashe shi. Wanda bayani ya gabata, karhanci a nan abinda ake nihi shine haramci. An gane ko? Ba karhanci ba wanda yake na tsarkakewa, karhanci wanda yake na haramci. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع أمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. مالك الله يجيك أنسى يا شبومنا دا حديثي نفركو أو النبابي شيني حديثي أبو هريرة الله إقارة وسيدة كي تشيوى للي مزان الله صلى الله عليه وسلم يتش لا يتمنى أحدكم الموت, kada wato ɗayanku wato yayi gurin mutuwa. Da suwa ake magana a nan da aka ce ɗayanku kada yayi gurin mutuwa? Ana magana ne da dukkan jama'a ta muminai har izuwa kiyama. La yatamanna ahadukumul maut, manzon Allah ya ce kada ɗayanku wato yayi gurin mutuwa. Menene sababin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu cewa kar mu yi gurin mutuwa? Sai ya biyo baya da jumla ta aliliya, illar da ta sa ya haramta mana gurin mutuwa, sai ya ce imma muhsinan, wato idan bawa ya kasance mai kyautatawa ne game da alakar da take tsakaninsa da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, ma'ana idan ya kasance mai bin dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne sau da kafa. Maza Allah ya ce fa la'allahu yazdad, idan kwanukan rayuwa sun ja sun tura, to takan iya yiwuwa ya daɗa kyautatawa akan kyautatawar da yake. Sai ya ce wa imma musi'an, idan kwa ya kasance akasin haka, ma'ana mai muguntawa ne tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fala allahu yasta'atib, idan kwanukan rayuwa sun ja, to takan iya yiwuwa wato ya koma zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da tuba ya nemi yardarsa. Duk wasu haƙuƙuwa da ya ci na jama'a, to yakan iya mayar musu da waɗannan haƙuƙuwa ya kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan kenan lafazin al-Imam al-Bukhari. To don haka wannan yana nuna mana cewa ba kowa ba yake burin mutuwa, sai wanda bai san inda aka sa gaba, ma'ana wanda yake da wani nau'i wanda yake na wauta, ko kuma mu ce tsabar wauta ne, wato burin mutuwa. A nan in har kana cewa kana fatan cewa mutuwa ta zo ta ɗauke ka, idan mutuwa ta zo ta ɗauke ka, ka tabbatar da cewa duk wani abin da kake aikatawa na ibada to ya taka burki, kamar yadda bayani zai zo a riwaya ta gaba. An gane ko? Shi mumini matukar yana kyautata ayyuka tsakaninsa da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, to tsawon kwanuka na rayuwa shi ya fiye masa alkhairi. Hakanan kasancewar in har ma mai muguntawa ne, idan kwanuka suka ja, to yakan iya tuba game da waɗannan ayyuka da yake na banza ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka a nan manzon Allah ya ce imma muhsinan, in ya kasance kenan mai kyautatawa ne tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fala allahu yazda, takan iya yiwuwa idan kwanukan rayuwa sun ja kenan zai daɗa wata kyautatawa akan kyautatawarsa. Nan an shahi kana da isim kinta sai aka wanzar da labarinta. An gane ku? Kenan imma an yakuna muhsinan, idan ya kasance kenan mai kyautatawa ne fala allahu yazda, kenan yakan iya daɗawa akan kyautatawar da yake. Sai ce wa imma musi'an, in kwa ya kasance mai muguntawa tsakaninsa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fala allahu yasta'atib, takan iya yiwuwa ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba ya nemi yardarsa, ya mayar da duk abubuwan da ya zalunta na jama'a. A riwaya ta al-Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la yatamanna ahadukum al-maut, kada wato ɗayan wato ya burin mutuwa. Wannan gaba kenan ba ta da bambanci da wancan lafazi na al-Imam al-Bukhari. Sai ya ce wala yad'u bihi min qabli an ya'tiya, kada mutun ya roƙa ma kansa mutuwa kafin mutuwar ta zo masa, kafin lokacin ka yi. Manzon Allah ya ce kada ka roƙo ma kanka mutuwa. Sai ya ce innahu, domin yanda al'amarin yake, idza mata, idan bawa Allah ya masa rasuwa, in qata a amalu, manzon Allah ya ce kwata-kwatan ayyukansa gaba ɗaya sun yanki, duk wani aiki da kake ya taka burki. Sai mu koma wani hadisi, riwaya ta al-Imam Muslim, illa kawai hanyoyi guda uku sune ba sa tsayawa ko da mutum ya mutu, kamar yadda yake cewa idza mata li insanu in qata a amaluhu illa min salati, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u la. Manzon Allah yace idan mutum Allah ya masa rasuwa, kwata-kwatan ayyukansa gaba daya, manzon Allah yace sun taka burki, sai dai ta hanyoyi guda uku. Hanya ta farko shine sadaka mai gudana. An gane ku? Sadaka mai gudana, gina masallaci, gina makaranta, masaukin baki, hanyar musulmi za su ringa bi su wuce, dasa itace domin musulmi su yi amfani da ƴaƴan itacen ko su sha inuwa, gina rijiya domin jama'a su sha ruwa da dabobi, sannan da gadar ma ɗaliban ilimi da tattafai na addini, an gane ku, da kawo abubuwa waɗanda suke na rayar da masallatan Ubangiji subhanahu wata'ala, waɗannan duk ladan su baya taka burki har zuwa kiyama. Sannan nabi sai manzon Allah ya ce aw ilmin yuntafa'u bihi, ko kuma mutum ya karantar da wani ilimi, ilimin da ake amfani da shi, to wannan shi ma har kiyama ladan sa ba zai yanke ba. Na uku shine manzon Allah ya ce aw waladin salihin yad'u la, ko kuma ya bar da wanda yake nagari wanda ke masa addu'a. To waɗannan hanyoyi guda uku sune in mutum ya tana dama kansa, to koda Allah ya karbi rayuwarsa waɗannan hanyoyi ba za su taka burki ba, ladansa zai ringa gudana har zuwa kiyama. To anan sai ya ce innahu idza mata, domin bawa idan Allah ya masa rasuwa in qata'a amalu, manzon Allah ya ce ayyukansa kwata-kwata sun yanki. Sai ya ce wa innahu la yazidu almu'mina umruhu illa khaira, manzon Allah ya ce domin mumini kwanukan rayuwarsa ba sa dada masa komai face alkhairi, tsawon kwana baya dada ma mumini komai face alkhairi. Wanda bayani ya gabata a darasinmu na satin da ya wuce, hadisin da yake cikin musnad na al-Imam Ahmad, wanda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wasu mutane biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato sun musulunta daga cikin kabila ta Quba'a, ɗaya daga cikinsu da aka fita fagen daga Allah ya azurta shi da shahada, bayan wanda ya samu shahada ɗan uwan nasa da shekara ta dawo shi ma sai Allah ya karɓi rayuwarsa, kenan tsakanin mutuwarsu shekara guda. Wato Talha ibn Ubaidillah sai yake cewa sai ne mafarkin waɗannan mutane biyu, kiyama ta yi, an zo da ƴan aljanna ana shigar da su aljanna. Wannan wanda Allah ya jinkirta masa shekara guda bayan mutuwar ɗan uwansa, shi aka gabatar a wajen shigar da aljanna kafin wannan shahidi, a wajen shiga aljanna kafin wannan shahidi. Talha sai yake cewa mamaki sai ya kama ni, da aka wayi gari sai na zo na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan mafarki nawa. Manzon Allah sai ya ce da ni, wanda aka jinkirta masa tsawon shekara, karka yi mamakin an zo da shi da farko an shigar da shi aljanna, haka yafi dacewa. Manzon Allah ya ce shin bai sallaci ba salla kaza da kaza, ma'ana salloli waɗanda suke na shekara? Talha ya ce kwarai. Manzo Allah ya ce to wannan shi ne sababin abin da ya sa ya riga yi wannan shahidi shiga aljanna. Kaga anan kenan me muke so mu ga, hadisi ne sahihi kamar yadda Albani ya inganta shi. Kenan abin da muke so mu gane, tsawon kwana baya dada ma mumini komai face alkhairi, dan kasancewar da Allah zai jinkirta maka a rayuwarka ka ƙara ibada ɗaya tak ko mun kankantatta, to wannan shi ya fiye maka alkhairi game da duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya. Ka ce subhanallah kadai a jinkirta maka a rayuwarka kai wannan kalima, wallahi tallahi yahi albarkacin duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya. Kamar yanda Ibn Umar Allah ya ƙara masa yadda da shi da Abu Darda suke faɗa, suke cewa wallahi da na san Allah zai karbi wato sallah raka'a biyu tawa, suka ce wallahi shi yafi alkhairi game da duniya da duk abin da yake cikinta, domin Ubangiji subhanahu wata'ala kadai yana karbar ayyuka ne daga waɗanda suke masu takawa. To dan haka tsawon kwana ga mumini alkhairi ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا, duk wasu ayyuka na ibada ko sune ake kiran su da albaqiyatus salihat. To dan haka kamar yanda muka fada, ba kowa ba yake gurin mutuwa sai wanda yake da wauta, kuma gurin mutuwa illa biyu yake nuna mana, illa ta farko wannan tsabar wauta ne da jahilci, Abu na biyu, wannan kuma kuskure ne a cikin addini, saboda shi burin mutuwa haramun ne, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana, domin cai la yatamanna ahadukumul mauta, kada ɗayan ku yayi burin mutuwa, wanda hani ko kai tsaye idan yazo daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa, iya abinda hani yake fa'idantarwa shine haramci, sai an samu dalilin da ya kautar da shi daga haramci zuwa karhanci. Ko kuma a dunkule mu ce duk lokacin da hani ya zo daga wanda yake na sama da kai, to iya abinda za a fahimta a ƙarƙashin wannan hani shine haramci. Kaga anan duk mutumin da ya yi burin mutuwa, anan ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, ya saba ma manzansa. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana burin mutuwa, kamar yanda za mu iske ƙarin bayani a hadisi na ƙarshe a wannan bari. Sannan abu da biyu kuma tsabar jahilci ne da wauta. An gane ku? Domin kai kana burin cewa ka mutu, ka mutu ka huta, to waye baka labarin cewa in ka mutu ka huta? Takan iya yiwuwa ka mutu ka iske azaba ta lahira bayan abinda ka buru baya na azaba ta duniya. Azaban lahira ko tafi tsanani, tafi wanzuwa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wala azabul akhirati ashaddu wa abqa. Ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata, lalle azaba ta lahira, Ubangiji ta'ala yace ita tafi tsanani game da azaba ta duniya, kuma ita tafi wanzuwa. Domin duk azabar da za a maka a duniya karshenta dai mutuwa, in ka mutu shikenan dole za a kyale ka. To azaba ta lahira ko azaba ce wadda take mafi tsanani kuma mafi wanzuwa, wadda ba ta yankewa. To dan haka kenan anan manzon Allah sai ya nuna mana cewa domin shi bawa in har ya kasance mai kyautata aiki ne, in Allah ya tsawaita masa kwanukan rayuwa, to abinda zai biyo baya shine ƙarin kyautatawa akan kyautatawar da yake. In ko mai muguntawa ne, takan iya yiwuwa Allah ya masa dace ya koma zuwa ga Ubangijinsa da tuba, ya nemi yardarsa. Duk wasu haƙuƙuwa na jama'a da ya danne, to ya mayar musu da haƙƙinsu idan yana da halin maidawa, ko kuma ya je ya nemi cewa su yafe masa. To a wannan riwaya ta biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Kada ɗayan ku ya roƙa ma kansa mutuwa kafin mutuwa ta zo masa. Kaga da yace kada ɗayan ku yayi burin mutuwa, sannan kuma sai hani na biyu yace kuma kada ɗayan ku ya roƙa ma kansa mutuwa kafin lokacin sa yayi. An gane ku? Kakan iya yin burin abu a zuciya amma ba tare da ka roƙa ba, domin bayani ya gabata in aka ce at-tamanni, malamai suka ce taqdiru shay'in fi nafsi wa tasawwuruhu fiha, kaddara abu a cikin zuciya ka kamanta shi, ina da buƙatar ne kaza in yi kaza in yi kaza, ina da burin haka, wannan shine ake kira da tamanni. An gane ku? Don haka anan da yace kada ɗayan ku yayi burin mutuwa, sannan manzon Allah sai yace kuma wala yad'u bihi qabla an ya'tiya, kada ɗayan ku ya roƙa ma kansa mutuwa kafin mutuwar ta zo. Roƙon mutuwa wannan tsabar jahilci ne da wauta, wanda kuma wani abu ne wanda yake na maguzanci, wanda idan musiba ta ma mutum ta kai matuƙa, sai mutum ya ringa roƙon cewa Allah ya kashe shi, wai shi yana ganin cewa idan ya mutu shikenan ya huta. To wallahi duk mutumin da zai roƙa ma kansa mutuwa, in aka yi dace da wannan lokaci, lokaci ne na karɓuwar addu'a, to Allah zai karɓi addu'ar, kuma take yankin mutuwar za ta zo. Kuma za ka ga abin da zai biyo baya. Saboda duk abin da mutum zai yi na addu'a ta alkhairi ko ta sharri, in aka yi dace a lokacin, lokaci ne na amsa addu'a, to Allah zai amshi wannan addu'a. Don haka mumini ba a buƙatar ya roƙa ma kansa sharri. Ubangiji ta'ala ya haramta mana haka da nasi na Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ke cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum. Da a ce Ubangiji ta'ala na gaggauta ma wato bayinsa karɓa addu'a ta sharri irin yanda yake gaggauta musu karɓa addu'a ta alkhairi, to da gaba ɗayan su Allah ya kashe su. Irin yanda muke roƙon alkhairi Allah ya gaggauta amsa mana wannan alkhairi, inda a ce Allah yana gaggauta mana karba addu'a ta sharri to da ba wanda zai rage a doron ƙasa. Haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Isra, wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Ubangiji ta'ala yace irin mutum wato yana roƙa ma kansa sharri da mugunta irin yanda yake roƙa ma kansa alkhairi, sai yace wa kana al-insanu ajula. Ubangiji ta'ala yace irin mutum ya kasance mai matukar gaugawa ne, kawai daga musiba ta samu mutum al'amarin duniya ya masa ca, sai ya ringa addu'ar cewa Allah ya kashe shi. Wannan tsabar jahilci ne, wanda ka koma cikin waƙe-waƙen wato mawaƙa na jahiliya, idan mutum musiba ta same shi kawai sai ya ringa addu'ar cewa wai Allah ya kashe shi. Kamar yadda wani mawaƙi shine Al-Muhalhal ibn Rabi'a, lokacin da aka kawo masa yakon dan uwan shi an kashe shi mai suna Kulayb, sai yake cewa Kulaybu la khaira fid dunya wa man fiha in anta khallaitaha fi man yukhalliha Kulaybu ayyu fata'izzin wa makrumatin tahta as-safati allati ya'aluka safiha na'an nu'atu Kulayban li fa qultu lahum malat bin al-ard aw zalat rawasiha laita as-samaa'a 'ala man tahtaha waqa'at wa halat al-ard fanjabat bi man fiha. Wai da aka kawo masa ya kwancewa dan uwansa Kulaybu an kashe shi, shine yace na'an nu'atu Kulayban li, masu kawo ya kon mutuwa sun kawo mun ya kwancewa an kashe dan uwana Kulaybu. Fa qultu lahum, sai nace da su malati bin al-ard, ina ma a ce ƙasa ta karkata da mu gaba ɗaya kowa ya mutu an huta. Aw zalat rawasiha, ina ma a ce duwatsun da Allah ya saka a cikin ƙasa ya kange ta, ina ma a ce sun gushe, duk wanda yake kanta gaba ɗaya ya hallaka. Sai yace laita sama'a 'ala man tahtaha waqa'at, yace ina ma a ce samaniya gaba ɗayan ta rutu ga wanda yake karkashin ta ta kashe kowa. Wa halat al-ard, yake cewa ina ma a ce ƙasa ta juye, fanjabat bi man fiha, duk wanda yake duranta gaba ɗaya ta hade shi. Wai anan me ya kai shi game da wannan muguwar addu'a, wai musiba ta same shi an kawo masa ya kwancewa dan uwansa ya mutu. An gane ko shine anan yake ma kansa muguwar addu'a. To dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana, baya halatta mu roƙa ma kan mutuwa kafin lokacin ta yi. Kaga wannan shi ba kanshi bane ba kadai yake roƙawa mutuwa, a jama'a gaba ɗaya ne yake roƙa musu mutuwa. To shine anan yace kada ɗayan ku ya roƙa ma kansa mutuwa wato kafin wato mutuwar ta zo masa. To dan haka kasancewar gurin mutuwa anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya haramta mana ba dan komai ba, saboda wata alama ce wadda take nuna rashin yarda da hukuncin Ubangiji subhanahu wataala. Duk mutumin da musiba ta same shi yake gurin mutuwa, to wannan akwai alama tare da shi wadda take nuna bai yarda da hukuncin Ubangiji subhanahu wataala. Don haka shi kuma mumini duk abin da ya same shi na musiba, to ana buƙatar ya tarye wannan abin da ya same shi na musiba da abubuwa guda uku. Abu na farko, idan musiba ta same ka, iya abin da ake buƙata shine ka jimre, ka dora ma zuciyarka wato dutse, kada ka yi raki, kada ka nuna kashin haƙuri. Wannan musiba ka rungume ta da hannu biyu kamar da al'amarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, shi ya dora maka kuma shi zai yaye maka. Wa in yamsasaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu, idan Ubangiji ta'ala ya shafe ka da wata rashin lafiya, wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko wani kunci na rayuwa, to ba wanda sai yaye maka face shi. Abu na biyu, sannan sai ka nemi ladan wannan musiba a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Abu na uku kuma sai ka yi jiran wato yayewar wannan musiba, ka yi ta'addu'a, ka yi ta'addu'a, ka yi jiran wato yayewar wannan musiba, domin dawwama akan hali guda wannan abu ne wanda yake mustahil. idan kana cikin hali wanda yake na tsanani, to karka yi tunanin a kullum wannan tsanani zai dawwama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanda ya dora maka wannan tsanani, inda ka sanya ido ka yi jira, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye maka. Kenan abubuwa uku ake bukatar mu tari dukkan wata musiba da Allah ya jarrabe mu da ita. Abu na hurku mu dau haƙuri, abu na biyu mu nemi ladan wannan musiba wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abu na uku kuma mu yi ta'addu'a mu yi jiran yayewar wannan musiba. Don haka duk mutumin da ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku, to anan zai samu abubuwa guda biyu. Abu na farko, dukkan wasu zunuban shi, kurakuren shi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kankare masa, domin duk abin da yake samun bawa na musiba, wannan kafara ce ta zunubi. Kamar yadda hadisi ya gabata tun a cikin babu sabr, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gammin wala azan hatta shaukatu yushakuha illa kaffara Allahu lahu illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Manzon Allah yake cewa babu abin da ke samu musulmi min nasabin, manzon Allah yace na wahala, an gane ku, duk wata wahala da za ta samu musulmi, wala wasabin, manzon Allah yace ko wata rashin lafiya, wala hammin, ko wani bakin ciki da damuwa, sai yace wala hazanin, yace ko wani bacin rai, wala gammin, wato ko wani, wato shine damuwa a cikin rayuwa, wani abu yazo ya tsare maka gaba, kana famar sai ka cimma wannan bukata, wala azan, ko wata cutarwa. Manzon Allah yace hatta shaukatu yushakuha, yace daidai da kaya da ake takawa idan musulmi ya taka, manzon Allah yace illa kaffara Allahu biha min khatayahu, face sai Allah ya kankare masa zunubansa. Kaga ashe musiba da take samun bawa wannan kankarar zunubi ne, wanda kuma hadisi ya gabata ba yanda za a yi mumini a rayuwarsa ya zauna lafiya kalau ba tare da Allah ya jarrabe shi a cikin ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Imma Allah ya jarrabe ka a karan kanka, Allah ya dora maka wata musiba, rashin lafiya ko talauci ko wasu abokan gaba ko wani abu wanda yake na kuncin rayuwa, ko kuma a cikin iyalinka, ƴaƴanka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dora maka wata musiba, an gane ku, wannan daya zamanto kawai musiba Allah ya jarrabe ka a cikin iyalinka. In aka ce iyali, imma ya kasance ƴaƴa ko kuma mata. Na uku, ko kuma a cikin dukiya, to duk abin da zai samu bawa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, to Allah sai ya kankare masa zunubansa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Manzon Allah yake cewa bala'i ba zai gushe ba, wato da bawa mu'mini ko baiwa mu'mina, a karan kansa ko a cikin iyalinsa, wato ko kuma a cikin dukiyarsa, an gane ku, face sai Allah ya kankare masa wato zunubansa. To dan haka kasancewar wannan shine abu na farko, duk mutumin da ya dau haƙuri ya nemi sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wataala, ya roki Allah ya yaye masa, to farko Allah sai ya kankare masa zunubansa. Abu na biyu, idan Allah ya maka dace ka tabbatar da wannan mataki na biyu, ka nemi ladan musiba, to ka tabbatar da cewa sakamakon ladanka zai fi na kowa a yinin alkiyama, saboda kasancewar duk wanda ya dau haƙuri, to ladan shi sai ya fi na kowa a yinin alkiyama, domin waɗanda suka dau haƙuri ladan su ba a lissafawa. Don haka manzannin Allah matsayinsu ya fi na kowa a gobe kiyama, saboda su suka fi kowa ɗaukan haƙuri. Ubangiji ta'ala ke cewa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu haƙuri ana cika musu sakamakon ladansu a ranar kiyama. Manzon Allah yace ba, Ubangiji ta'ala yace ba tare da lissafi ba, haka kawai za a yi ta hira musu ladansu, ba maganar a lissafa. To don haka dai anan abinda muke so mu gane, waɗannan hadisai biyu na nuna mana duk yanayin da muka shiga a matsayinmu na mu'mine baya halatta mu yi gurin mutuwa, an gane ko, duk tsananin da ya same mu, in tsanani ne wanda yake na talauci baya dacewa mai gurin mutuwa, talauci ba wata riga bace wadda za a dawwama da ita. Ka roki Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wanda ya saka maka wannan riga kuma shi zai tube maka ita. A wurin Allah Subhanahu wa Ta'ala abu ne wanda yake bai kai kyautawar ido ba. Kyautawar ido an gane ko ya fi kyautawar ido gaugawa, kana cikin wani hali na tsanani Allah ya canza maka ka koma hali wanda yake na yalwa. Kamar yanda wani mawaki yake cewa da il maqadir tajri fi ajnatiha wala tabitanna illa khaliyal bali ma baina qurfati aynin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hali. Tsakanin kyautawar ido, kafin ido ya buda ya rufe, Ubangiji Ta'ala daga wani hali yake canza bawon shi ya koma wani hali. Kana talaka kai tsaye sai ka koma mawadaci, baka da lafiya kai tsaye sai Allah ya baka lafiya, marar lafiya nawa yayi wata da watanni ko shekara da shekaru a kwance, amma cikin dan lokaci kadan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sai yayi masa ya bashi lafiya. Don haka sai ka koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ka roke shi. Ga Annabi Ayyub alaihi salam ya ishe mu misali. Ubangiji Ta'ala ya kissanta mana yanayin da ya shiga na rashin lafiya a cikin suratul Sad da kuma cikin suratul Anbiya. Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa Ayyub idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Ubangiji Ta'ala ya ce wa Ayyuba, ba jama'arka labarin Annabi Ayyub alaihi salam idnada rabbahu lokacin da ya roki Ubangijinsa ya ce anni massani yadur, ya ce ya Ubangiji na tsananin rashin lafiya ya shafe ni ya kai matuka, ya ce wa anta arhamur rahimin kai kwa Ubangiji na kai ne mafi jin kan masu jin kai, in har akwai wani mai jin kai to kai kake sama da shi. Ubangiji Ta'ala ya ce fastajabna lahu kai tsaye muka karbi addu'arsa fakashafna ma bihi min dur duk abin da yake tare da shi na tsananin rashin lafiya Ubangiji Ta'ala ya ce muka yaye masa. Wa atainahu ahlahu kuma iyalinsa Ubangiji Ta'ala ya ce muka maida masa wa mislahum ma'ahum wato da kwatancin su Allah ya ƙara limka masa iyalinsa. Ubangiji Ta'ala ya ce rahmatan min indina jin kai ne na musamman daga wajenmu wa zikran lil abidin, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma tunatarwa ne ga masu bauta mana waɗanda suke kadaita mu a cikin ibada. Kaga anan in rashin lafiya ta kai matuƙa da kai to sai ka tuna Annabi Ayyub alaihi salam, rashin lafiyar da Allah ya dora maka bata kai tashi ba, amma ina Annabi Ayyub ya fake, ya fake ne zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, bai yi kashin hakuri bai roƙa ma kansa mutuwa ba. Idan talauci ne haka mazan jiya suka rayu a cikin talauci, amma ba su yi burin mutuwa ba, ba su roki ba cewa Allah ya kashe su, iya abinda suka yi fatan Allah ya yi musu wannan talauci. Amma yau kai daga an wayi gari babu kwabo a aljihunka sai ka ringa cewa ina ma Allah ya kashe kawai ka huta. To don haka duk yanayin da mutum yake ciki kawai ya koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shi ya dora masa wannan tsanani kuma ba wanda ya isa ya yi masa face shi. Wa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ين أحدكم الموت لقر أصابه فإن كان لابد فائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. واتو أنس أم مالك الله إكرم سيداك جوا Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yatamanna yanna ahadukumul maut, kada ɗayan ku wato yayi gurin mutuwa. Wannan hani a wannan lafazi sai da manzon Allah ya karfafa shi da nuna tauki da astaqila, cai la yatamanna yanna, kada ɗayan ku yayi gurin mutuwa. Li durrin asaba wato domin wani tsanani da ya same shi, rashin lafiya ko talauci ko wato tsanani wanda yake na abokan gaba ko wani kunci na rayuwa ko ma menene, an gane ku. Dan haka gurrin anan ya zama tona kira duk wani tsanani da zai same ka to baya halatta kai gurrin mutuwa. Shine yace li gurrin saboda wani tsanani asaba wato da ya same shi, sai yace fa in kana la budda fa'ila, in har ya kasance ban makawa wato sai yayi gurrin mutuwa. an gane ko in har kana ganin ba za ka iya jimrewa ba sai kai gurin mutuwa to ga abin da ya dace ka faɗa manzo Allah sai ya ce Allahumma ahyini ce ya Allah ka rayar da ni ma kanatil hayatu khairan li matukar rayuwa ita tafiye mini alkhairi wa tawaffani ya ubangiji na ka karbi rayuwata idza kanatil wafatu khairan li in har wato mutuwa ita ce tafiye mini alkhairi haka zaka yi wannan addu'a ka hada ta da sharadi kenan sharadi ne zaka ma ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan addu'a shi ko sharadi a cikin addu'a ya halatta kaga annabi kace cha kai ya Allah ka rayar da ni matukar wato rayuwa ita tafi alkhairi gare ni ya Allah ka kashe ni matukar wato mutuwa ita tafi alkhairi gare ni kamar yanda a cikin du'a'ul istikhara muke cewa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqadruhu li wa yassirhu li thumma barik li fi har izuwa karshen ta to dan haka malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake nuna sharadi a cikin addu'a ya halatta kamar yanda annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in har ban maka wasi kai gurin mutuwa to iya abinda zaka fada ya Allah ka kashe ni matukar wa, ya Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ita tafi alkhairi gara ya Allah ka karbi rayuwata matukar mutuwa ita tafi alkhairi gara to dan haka wannan kenan mutumin da ya fada a cikin irin wani yanayi wanda ba zai iya jimrewa ba to irin haka ya kamata mutum yayi an gane ko addu'a zai yi in rayuwa tafi alkhairi to Allah ya tsawaita kwanukan rayuwarsa in ko mutuwa tafi alkhairi to Allah ya karbi rayuwarka to wannan haka ake bukatar in har wata musiba da duk wata fitina ta faru a cikin addini to ba laifi kakan iya yin gurin mutuwa kamar yadda zamu iske a wannan hadisi na gaba wa an qais ibn abi hazim annahu qala dakhalna ala khabbab ibn al-arat radiyallahu anhu na'udu wa qad iktawa sab'a kayyat fa qala inna ashabana alladhina salaku madaw ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني هائط الله فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري وتقيس ابن أبي هازم الله يجيكنسا يكي تشيوا منشقا وجن خباب ابن الأرت صحابي منزا الله صلى الله عليه وسلم Allah ya kara masa yadda sai yake cewa na'uduhu mun shiga wajensa domin mu gaida shi bashi da lafiya an gane ko wannan yana nuna mana idan mumini bashi da lafiya to an sunnanta mana ko ko mu ce haƙƙi ne nashi akan mu muje mu gaida shi sai yace wa qadiktawa sab'a kayyat a lokacin nan wato yayi lallas wato su bakwai a jikinsa an gane ko ko kuma kace yayi sakiya su bakwai a jikinsa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana waraka na cikin abubuwa uku da izinin Allah abu na farko shine alhijama kahu idan baka jin dadin jikinka rashin lafiya cututtuka sun dame ka to da izinin Allah idan kai kahu Allah zai baka lafiya abu na biyu wato shine lallas sakiya kenan akwai rashin lafiyar da ba abin da yake maganin ta face lallas shine aje ayi sakiya wanda da yawa akwai rashin lafiyar da za a yi ta magani amma a ƙarshe da izinin Allah in dai aka yi sakiya to za a samu lafiya don haka suke cewa sakiya ita ce ƙarshen magani musamman akwai wata cuta wanda suke kiranta zatul jam wanda kuraje ne suke fitowa a haƙarƙari sai su ringa yin baki wanda ka gaji da shan magani waɗannan rashin lafiya ba za ta gushe ba amma da zaran an yi lallas da izinin Allah za ka ga ta gushe na uku shine wato zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waraka tana cikin waɗannan abubuwa guda uku da izinin Allah. To dan haka shi wannan sahabi yayi sakiya har su bakwai a jikin sa. Shine sai yake cewa inna ashabana allazina salafu madaw, yace lalle wato abokan waɗanda suka gabata yace sun riga sun wuce. Walam tanqusuhumud dunya, yace duniya bata tauye musu komai dangane da jin dadin abinda aka tanada musu a ranar kiyama. Ma'ana wa yake nihi mazan jiya kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu marigayen farko a wajen karɓar musulunci, wanda kafin musulunci ya kankama ganima ta samu Allah ya karɓi rayuwarsu. Shine anan yace inna ashabana allazina salaku, yace lalle abokanmu waɗanda suka riga suka gabata, ma'ana salaku aimatu, sai yace mazau, yace sun riga sun wuce. Walam tanqusuhumud dunya, yace duniya bata tauye musu komai ba game da abin da Allah ya tanada musu na ni'ima a gobe kiyama. Ma'ana duniya ba su ji dadi da ita ba, sun sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu a cikin hali na kunci, mutuwa ta zo ta ɗauke su ba tare da an samu ganimu su ma sun samu daga ciki. Sai ya ce wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab, yace ga mu a yau yace mun samu abin da ba inda za mu iya ajiye shi sai dai a cikin ƙasa. Ma'ana mun samu dukiya, dukiyar da ta wuce bukatunmu, babu inda za mu ajiye wannan dukiya mu kiyaye ta saboda tsoron ƴan ta'adda, sai dai mu yi rami a cikin ƙasa mu binne. Kamar yadda riwaya ta al-Imam Tirmidhi ta bayyana haka, shine Khabbab yake cewa wallahi na samu kaina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace daidai da dirhami ɗaya yace ban mallaka ba, yace dala ɗaya tak yace wallahi banni da ita. Yace wa inni, yake cewa wa inna fi janibi baiti la'ana 40 alf dirham, yace wallahi a gefin daki na a yanzu ina da dirhami 40,000. Wanda ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dala ɗaya tak bayya, amma a yau yace gani a gefin daki na ina da dirhami 40,000 a aji. Kamar ka ce da dai banni da daidai da jikka guda, amma a yanzu ina da sama da miliyan 10. An gane ko? To shine anan yake cewa wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab, yace a yau mun samu ganima, mun samu dukiya wanda babu inda zamu aje ta sai dai mu yi rami a cikin ƙasa mu binne. Ko kuma ya zamanto ma'anar shi mun samu dukiyar da ta wuce bukatunmu sai dai kawai mu yawaita gine-gine, kamar yadda karshen hadisin ya nuna haka. Shine sai yake cewa walaula annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nahana an nad'u bil maut, yace ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu wato mu roki mutuwa, yace da da'autu bihi, yace wallahi da na roki mutuwa, da na roki cewa Allah ya kashe ni. Me yasa? Saboda an zo zamani wanda yake na fitintunu, saboda dukiya tana ɗaya daga cikin abin da ke zamar da mutum daga kan tafarki wanda yake madaidaici. Daman ita fitina ta rayuwa, dukiya tana halakar da jama'a da dukkan wasu abubuwa na kawace-kawacen duniya, ko wasu abubuwa waɗanda suke na shubuhat, ko abubuwa waɗanda suke na shahawa, na shashanci, idan suka yawaita to waɗannan fitina ce wadda tana iya zamar da mutum daga kan tafarki madaidaici. To a lokacin da dukiya ta yawaita a hannun jama'a, mafi yawan jama'a sun saki layin da ake buƙatar su bi, to ba laifi mutum yana iya gurin mutuwa cewa Allah ya kashe shi. Amma duk da cewa a farko kai tsaye ba za ka yi gurin mutuwa ba, abinda za ka yi fatan shi ne Allah ya kare ka game da wannan bala'i, kuma ka yi ƙoƙarin wato kaucewa. Shine anan yace wallahi in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da muroki mutu, muroka ma kanmu mutuwa, yace la da'autu bihi, yace wallahi da na roka ma kaina mutuwa cewa Allah ya kashe ni. Shine yace kuma atainahu marratan ukhra, yace wani latti kuma sai muka koma wajen sa, wa huwa yabni ha'idan lahu, yana gina wata katanga tashi. Fa qala, sai yake cewa da mu innal muslima, yace lalle shi muslimi la yujaru fi kulli shay'in yunfiquhu, cikin dukkan komai da yake kashe dukiyar shi yace ana bashi lada. diddala in ka saka ta a cikin wani abu in dai ba abinda Allah ya haramta bane to za a baka lada sai ya ce illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab sai dai abinda mutum zai sanya a cikin wannan kasa duk ginin da zaka yi in dai ya wuce bukatarka to karka yi tsammanin daidai da misqalar zarra zaka samu lada a cikin shi gidan da zaka gina daidai bukatarka ka shiga to wannan zaka samu sakamakon lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala domin ka gina gida ne domin ka shiga ka kare mutuncinka da kai da iyalinka da gidan da zaka gina shi domin sauke baki da wurin da zaka gina shi domin karantar da ilimi na addini ko kuma wanda zai amfani jama'a ta musulmi a rayuwarsu ko ginin da zaka yi domin karbar kudin haya a sarrafa su akan wasu ayyuka na daukaka addinin Allah to waɗannan gine-gine akwai sakamakon lada a kansa amma duk ginin da zaka yi babu daidai da misqalar zarra Ubangiji Subhanahu wataala ba zai baka lada ba a kansa don haka kuma wannan yana nuna mana ba a buƙatar musulmi ya bata ma kansa lokaci wajen gine-gine saboda abu ne wanda zai shagaltar da kai dangane da yi ma kai tanadi game da makoma lahira saboda iya abin da yake haifarwa shine tsawon guri wanda idan ka koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa duka fada kunansa ɗakin ɗakunan matansa kowanne ɗaki ne karka yi tsammanin kurye da baranda ne ɗaki ne kawai ake yin shi ciki daya shine ake kira da hujira kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilu kowane daki daga cikin dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daki ne kawai haka ba wani ciki da kurya bane ba mu ko yau gidan talakka ne zaka samu ciki da kurya ko kuma ka samu kurya biyu kenan da baranda guda an gane ku wannan shine gidan talakka a yau amma gidan mai kudi akalla in ka shiga dakunan shi kanshi in aka ce ya lissafa sai ya tsaya yayi tunani shi kanshi wani lokaci yakan iya bacewa to dan haka kasancewar shine yace innal muslima yace lalle shi musulmi da yu ujaru ana bashi sakamakon lada fi kulli shay'in yufiquhu a cikin dukkan abin da yake kashe dukiyarsa illa fi shay'in yaj'aluhu fi hadha turab sai dai cikin abin da yake sanyawa a cikin wannan kasa kenan anan shi me yake nuna musu yana nuna musu yau ho mun samu dukiya mun samu ganima babu inda za mu sanya ta kawai sai dai gine-gine domin da suka tarar da shi yana gina katanga ne an gane ko sai yake tabbatar musu kawai wannan aiki ne wata jarrabawa ce maimakon kenan mutun ya bata ma kansa wannan lokaci kai ta gine-gine waɗanda sun wuce ka'ida wannan in dai ka samu mahallin da zaka shiga kai kokari iyalinka ƴaƴanka ka tanada musu inda za su shiga sauran abin da ya rage ki kokari ka gina gidan wannan ka gina ma kanka gida wanda yake na lahira gida wanda yake wanzaje shine ake bukata amma kai ta gina gina wanda sun wuce ka'ida wannan bata lokaci ne kuma iya abin da zai haifar ma shine tsawon guri ko wannan baya dacewa ga mu to dan haka wannan kenan hadisin nassi ne a bayyane wanda yake nuna gurin mutuwa haramun ne saboda wani tsanani da ya samu bawa tunda anan cai in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu mi gurin mutuwa yace wallahi da na wato muruki mutuwa yace wallahi da na roka ma kaina mutuwa nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك